الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم. A wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 22 ga watan Al-Muharram a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na Lahadi kuma nawa ga watan Bature kenan yau 17 ga watan wato 5 kenan watan Bature a wannan shekara ta 1998 dan ci gaba da karatun littafin mu na kitabu tauhid, babun da zamu tashi akai yau, babu ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi salihin. Wannan kuma shine darasi na 17. Babu ma jaa anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi salihin. Abinda wannan babi zai magana, wato babi ne na ma jaa, abinda yazo na nassi daga Allah ko manzansa, wanda ke nuna cewa anna sababa kufri bani adam, sababin kafircewa banu kafircewar ɗan adam gaba daya, wa tarkihim dinahum, sababin da yasa ɗan adam suka bar addinin su, huwa al-ghuluw fi salihin, shine al-ghuluw, zurfafawa, fi salihin, cikin lamarin salihan bayi. Wato wannan babi abinda zai kunsa bayanin nassoshi na Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda suke bayyana cewa daga cikin manyan dalilan da suke sa ɗan adam ya kafirce ma Ubangiji, ɗan adam ya bar addininsa, daga cikin manyan dalilai wato shine al-ghuluw fi salihin, zurfafawa cikin lamarin salihan bayi. An fahimta ku? To idan an ce al-ghuluw shine mujawazatul haddi, madhan aw zamman, mujawazatul haddi, ƙetare iyaka, imma ta fuskar yabo ko ƙetare iyaka ta fuskar kushewa. Idan ka tashi yabon mutum har ka bashi siffofin da ba su da shi, to za a ce ghalauta fil madhi, ka zurfafa wajen yabo dan ka ƙara masa akan abin da ba ya da shi. Idan kuma ka tashi kushe mutum a maimakon ka faɗi aibukansa da ɓangarorin gajiyawarsa, sai ka zurfafa har ka faɗi abin da ya fi ƙarfin nan, to nan gurin sai a ce ghalauta fil zammi, ka zurfafa wajen kushewa. Don haka zurfafawa wajen kushewa sunanta al-ghulu, zurfafawa kuma wajen yabo ita ma kuma sunanta mai al-ghulu. To abinda ke sa ɗan adam ya ɓata ya bar addininsa shine rashin tsayawa tsakiya. In ya tashi kushe sai ya wuce gona da iri, idan ya tashi yabo kuma sai ya wuce gona da iri. To waɗannan al'amuran kuma su suke gadarwa da ɗan adam kafirce ma Ubangiji, su suke gadarwa da ɗan adam barin addininsa. Ina fatan ku fahimta. Wa qaulillahi azza wa jalla, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq, innama almasih isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min, فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله. وبنجد تعالى يا أهل الكتاب، يا قو أهل الكتاب، إذا أنت أهل الكتاب يا قو وأن دعك بيما للكتاب، tare da cewa duk al'ummar da suka gabata baya an ba su littafi, domin babu wani manzo face sai da ya zo da littafi, ba wani annabi facin sai da Allah ya bashi littafi. Kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba. Kowane annabi na da littafi, amma duk da haka a wurin malaman musulunci ya zama sanannen abu da an ce ahlul kitab, ma'abuta littafi, to ana nufin yahudu da kuma nasara. Ba dan komai ba wannan lafazi yake karkata zuwa gare su dan a bambance su da sauran larabawa masu addinin gargajiya, dan a bambance su da mutanen farisa masu addinin bautaruta, wanda wannan ba wani littafi da aka bar su. Su ma larabawan akan addinin da suke kai din nan ba littafin da aka bar su, amma su yahudu da nasara suna kan wani sashi na littafi, sun kafirce ma wani sashi na littafi. Dan haka sai ake kiran su ahlul kitab, dan wajen kira a bambance su dawa da sauran kafiran da masu ba. An gane ko? Ya ahlul kitab, ya ku ahlul kitab, yahudu da nasara, la taghlu fi dinikum, kar ku zurfafa cikin lamarin addininku, kar ku wuce gona da iri cikin lamarin addininku. To mun faɗa a ɗazu cewa abinda ake nufi da al-ghuluwu shine mujawazatul haddi, wato ƙetare iyaka. To shine sai malamai suka ce ƙetare iyaka ɗin nan yana iya yiwuwa ya samu a kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin addini. Ya zanto mutum ya ƙetare iyaka ta fuskar aƙida. Ƙetare iyaka ta fuskar aƙida kuma wato zai iya yiwuwa ta fuskar ka ɗauki ilahantaka ta Ubangiji ka baiwa wani. Wannan wanda ka bawa ilahantaka ɗin nan ka ƙetare iyaka kenan, dan ana son ilahantaka ta zanto ke bantaccen abu haƙƙi ne na Allah ke gare. Da zaran ka baiwa wani ya zamanto mai kenan ƙetare iyaka. Kuma sa'ilin nan abinda ya sa ka baiwa wancan ɗin ɗauko shi daga matsayinsa na ɗan adam na mayar da shi ilahu, kuma nan ma ya zama ƙetare iyaka. Ina fatan kuna fahimta. To kaga wannan mujawazatul haddi kenan fil aqida. Sannan akwai mujawazatul haddi fil ta'abbud lillah fil ibada, wajen ibada. A ce kai sallah raka'a hudu sai ka ƙara ɗaya su zama biyar. A ce kowace raka'a kai sujada biyu sai ka ƙara ka ce kai za ka yi sujadu uku uku cikin kowace raka'a. To wannan ya zama mai kenan mujawazatul haddi, ƙetare iyaka ta fuskar ibada. An fahimta ko? Da haka ƙetare iyaka ɗin nan yana shiga cikin komai. Da haka sai Allah ce la taghlu fi dinikum. Sai waɗansu malamai suka ce fi dinikum almuradu bi dini huna al-aqida, kar ku ƙetare iyaka cikin aqida. Waɗansu suka ce a cikin kowane lamari na addini, abinda musulunci ya masa iyaka kar ka wuce. In matsayi aka ba wani ka tsaya daidai matsayin sa ɗin da aka ba shi, kar ka wuce da shi sama da wannan matsayin. In kai haka sai ka zama to kai gulu. La taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq, kar ku faɗi komai game da Allah sai abin da yake na gaskiya. Abin da yake na gaskiya ko game da Allah shine ka yadda Allah ta'ala shi kadai yake cikin zatinsa, shi kadai yake cikin rububiyyarsa, wato ayyukansa da gudanar da duniya, shi kadai yake wajen ilahiyyarsa, wato wajen cancantar a masa bauta shi kadai, sannan shi kadai yake wajen siffofinsa da sunayensa. Yadda da kadaituwar Allah a dukkan wannan ɓangarorin ya zanto kenan ka faɗa abin da yake ya dace game da Allah. La taqulu ala Allahi illa al-haq, wannan kenan. Sannan kuma duk yana shiga cikin wannan, kar ka dingina ma Allah ɗa, kar ka dingina masa mata, kar ka sanya masa abokin tarayya. Idan ka kore ɗa ga barin Allah, ka kore mata ga barin Allah, ka kore abokin tarayya ga barin Allah, to ya zanto abinda ka faɗa game da Allah abu ne na gaskiya. Dazu kuma ka tabbatar da kadaitakarsa wajen zati, kadaitakarsa wajen rububiyya, kadaitakarsa wajen ilahiyya, kadaitakarsa fil asma'i was sifat. Sannan ka kore masa ɗa, ka kore masa kishiya, ka kore masa mata. Ya zanto ba abinda ka faɗa game da Allah sai tsotsar gaskiya. Amma da zaran ka kudurta cewa Allah na da mataimaka, waɗanda ba lalle bane in ka tashi roƙo kai tsaye ka roƙi Allah ɗin, ka iya bi ta kansu ka roƙe su, su su roƙan ma Allah. Yanzu ka sanya wa Allah mai kenan kishiyoyi mataimaka. Sa'ilin nan ko baka faɗi gaskiya game da Ubangijinka ba. Allah kuwa ya ce wala taqulu ala Allahi illa al-haq. An gane ko? Idan ka jingina ma Allah ɗa, kamar yadda Nasara suka yi, kamar yadda Yahudu suka yi, Yahudu suka ce Uzair dan Allah ne, Nasara suka ce Annabi Isa dan Allah ne, kamar yadda Quraishawan Makka suka yi, suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah. To wannan idan mutum ya jingina ma wannan Allah wannan, to shikenan wato ainihin ya ce Allah ya zama tawayayye ke. Domin gajiyawa ce take sa a samu ɗa, saboda lokacin da zaka tsufa shi ya kawo ƙarfi. Da kai kake ciyar da shi, ka biya masa kuɗin makaranta, kai masa rigar sallah, yanzu kuma shi ke ciyar da kai, kuma ya shayar da kai, kuma ya maka rigar sallah. Lokacin da ka gajiya sai ka bukaci zuwa gare shi. To Ubangiji baya gajiyawa, don haka ya fi ƙarfin kuma ya bukaci ɗaki. Don abin da ke sa a bukaci ɗa gajiyawa. Kun fahimta da kyau? Haka abin da ke sa a bukaci mace, bukatuwa zuwa gare ta. Ubangiji baya bukatuwa zuwa ga kowa, kowa ne yake bukatuwa zuwa ga Allah. An gane ku? To wannan shine tsantsar tauhidi. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Ku ahlul kitabu kar ku faɗi komai game da Allah sai gaskiya. Yanzu anan kamar Allah na cewa kar ku ce Allah na rida. Kar ku ce allolin biyu ne. Kar ku ce uku ne. Kar ku ce Allah na da mata. Kar ku ce Allah na riki shiyoyi. Shine ma'anar wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu 'Isa ibn Maryama rasulullah. Innamal masihu, lalle almasihu, wato almasihu anan gurin Annabi Isa ke, lalle almasihu Isa ibn Maryam, wato Annabi Isa dan, wato dan Maryam, rasulullah, manzo ne na Allah. An gane ku? Almasihu, to wane ne ake nufi da almasihu? Daga fi'ilin masaha yamsahu mathan, shine fi'il wato mazdarin sa kenan. Almasihu ala wazni fa'il, to shine suka ce imma ya kasance fa'ilun bi ma'ana fa'il, ko fa'ilun bi ma'ana maf'ul. Idan aka ce fa'ilun bi ma'ana fa'il, sai zanto almasihu ana nufin almasih, wato kenan alladhi yamsahu almarda fa yabra'una min almarad, wanda ke shafar marasa lafiya sai su samu me, sai su samu waraka da iznin wa, da iznin Ubangiji. To shi ne almasihu, wanda idan ya shafi idan makaho sai ya dawo yana gani, in ya shafi kuturu sai ya dawo da yatsunsa, in ya shafi gurgu sai ya tashi ya miƙe ya tafiyarsa. To shi ake kiransa almasihu, bi ma'ana kenan almasihu, fa'ilun bi ma'ana fa'il. Amma wanda suka ce fa'ilun bi ma'ana maf'ul, suka ce almasihu ai alladhi musiha bil baraka, wanda baraka take, albarka ta kewaye shi ta ko'ina. Dan yake waje alani mubarakan aina ma kun awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya. Innamal masih, lalle al masih Isa ibn Maryam, annabi Isa dan Maryam, rasulullah, manzo ne na Allah, jakada ne na Allah. Cikin cewa jakada ne na Allah, mayar da martani ake yi ga bangalori guda biyu, Yahudu da Nasara, wanda da masu ne ahli kitabin da ake kira da farko. Saboda me Yahudu sun zurfafa cikin lamarin Annabi Isa, amma wata irin zurfafawa? Ta wajen yabo ko kushewa? Kushewa. Ta yadda suka zarge shi da cewa shi dan zina ne, ta yadda suka zargi mahaifiyarsa da cewa mazinaciya ce. Ya ukta Haruna ma kana abuki mura'a sau wa ma kanat ummuki baghiya, suka ce ai wato mahaifinki ba mutumin wabi bane ba, sannan kuma mahaifiyarki bata kasance mazinaciya ba. Wato nan gurin mai suke nufi ta zama mai kenan, ita ta zama mutuniyar wafi kuma ta zama mazinaciya. Haka Yahudu suke nufi, la'anar Allah ta tabbata kansu. Fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni Abdullah atana alkitaba zuwa ga. To kaga anan gurin guluwin da Yahudu suka yi wajen kushe Annabi Isa, Nasara kuma guluwin da suka yi wajen me, wajen yabansa kafukaci. Daukaka sai suka wuce da matsayinsa na ɗan Adam suka kai shi matsayin Allah, tunda sun ce shi wani ɓangare ne na Allah, tunda ɗa ai ɓangare ne na ubansa. Shi yasa yake kama da uba wajen sauti, wajen tafiya, wajen waɗansu kawa da uba ke da su. To sai suka ce Annabi Isa ɗa ne na Allah, wato wani sashi ne na Allah kenan. Ya zanto a nan gurin wato kaga sun aibata Allah kenan. To da Allah ce innamal masihu Isa ibn Maryama rasulullah, kalmar rasulullah da ta mayar da martani gare su. Ya ku Yahudu kuka ce shi, da kuka ce shi kaza ne, to rasulullahi jakada ne na Allah. Allah ko baya sa mutum a cikin jakadansa sai ya zanto wa tatacce mai asali. Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas. Allah zaba yake tace kafin ya samu ya zabi manzanni tace wa yake tsawon cikin mala'iku ne ko cikin bil'adama sai an tace. To ko babu yanda za a dauko baragurbi kenan wanda bai da asali. Sannan kuma mai da martani ga nasara ya ku nasara da kuka ce matsayinsa matsayin ilahu bai kai nan ba, har yanzu na a matsayin mai rasulullahi dan aike ne na Allah, wato bawa ne na Allah, baya da take wata abin da ubangijinsa yake yi. Wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min. Sannan shi annabi Isa din nan wa kalimatuhu kalma ce ta Allah, alqaha ila maryama, wadda ya aika da ita zuwa ga Maryam. Wa ruhun minhu, kuma ruhi ne daga Allah. Abin nufi annabi Isa alaihi salam sanadiyar samuwarsa ya sha bamban da sanadiyar samuwar sauran mutane. Sauran mutane samuwarsu dole ne a sami aure, sannan a samu alaka ta auratayya tsakanin miji da matarsa, a sababin haka sai Allah ya sa a samu juna biyu. Amma samun juna biyun da Maryam ta yi kalma ce Allah ya aika, wata kalma karmal kun fa yakunu, da Allah ce kun fa kana alhamlu fi batni, sai kawai ciki ya kasance wato ta samu juna biyu daga cewa kun, to wannan ita ce kalmar ta Allah din. Ma'ana annabi Isa ba shi ne kalmar ba, an samar da shi ne da me, da kalmar. Shine Imam Ahmad yake cewa laysa Isa huwa kun walakinna Isa bi kun kana, ne Isa ba shi ne kun din ba, shi ya kasance ne a sanadiyar fadin kun. Wa kalimatuhu alqaha ila maryama, shi ne sai fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani mink in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbi dami li ahaba laki gulaman zakiyya. Sai take mamaki, ya za ta samu da, ya za a zo a mata mutara zan samu da, anna yakunu li gulamun wa lam yamtasani basharun wa lam aku baghiya qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyun wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Kalkan aya kana amran maqdiya, sai ki dana ma musu an riga an zartar kana amran maqdiya, wani abu ne da an riga an gama bayan da zaki. Dan haka ma anan gurin ba a kawo maganar cikin ya shiga ta yi wata kaza ta yi kaza, kawai sai aka ɗauke hoton duk wannan, tunda an ce kana amran maqdiya me ya rage mu gani haihuwa, sai ce fa hamalatu fantabadat bihi makanan qasiya fa ajaaha almaqadu ila juz'in naqlat, wato uslubin qur'ani da ban mamaki har zuwa karshen can gure idan kun je kun duba cikin suratul maryam. Almuhimmi dai wato ainihin kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu, kuma shi ruhi ne daga ubangiji. Abinda ake nufi annabi Isa yana cikin jumlar rayuka waɗanda Allah ya halicce su, wato shi ba bangare ne na Allah ba, halitta ne na Allah. Kamar yadda rai nawa da naka da na dabba da na kiyaki da na kowa yake a matsayin mallakar Allah, Allah ne ya yi su, to haka annabi Isa ma rai ne wanda Allah ya halitta, shine ma'anan wa ruhun minhu, ai ruhun ka'inun min Allah ta'ala, min indillahi ta'ala, wani ruhi ne kasantacce daga wurin Allah ta'ala. Fa aminu billahi wa rusulihi, da haka ku yi imani da Allah da manzanninsa. Wa la taqulu thalatha, kar ku ce allolo uku ne. Intahu khairan lakum, intahu ku ce ai kanku ku daina, sai ce mai khairan lakum, me matsayinsa al-irabi, intahu khairan lakum, intahu khairan, ana maganan khairan din ne, haba ta miyi ne, haba ta miyi ne, ba wannan nake magana ba, ba wai sigar ta ba ta nahiyar sarfu, me yasa ya samu fataha guda biyu, me yasa aka yi masa nasarwa dan me haba mu wannan dini haba mu wallahu intahu khairan lakum ismu yakunni almahzufa intahu yakunni alintihau khairan lakum kage yakunni alintihau sai zan to ismu yakun kenan khairan kuma fa kabar yakun intahu khairan lakum ku daina abin nan da aka hane ku daina wannan ita ce alheri gare ku innama allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad ku sani lalle allah abun bauta ne guda daya subhanahu tsarki ya tabbatar masa ya fi karfin an yakuna lahu walad a ce yana da da lahu ma fi samawati wa ma fil ardh mallaka sama da kasa gaba daya nashi dan haka baya bukatun daki tunda sama da kasa gaba daya mallakar waye nashi to dan haka baya bukatun daki duk wanda ke cikin sama da kasa bawa ne ga allah in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke cikin sama da kasa bawa yake ga allah lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila dan haka ubangiji ta'ala wato ainihin ya kadaita baya da abokin tarayya ba kamar yadda kuke riyawa ba ku nasara ku ce allah yana da abokin tarayya ko ku jingina masa da ba kamar yadda kuke riyawa ba kuma haka ko yahudu to kaga wannan aya tana ruke wato ainihin al-ghuluwi kenan dan Allah ya ce ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum an gane ku wa fi sayyi'an ibn abbas radiyallahu an fi qawli Allah ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra qal hadhihi asma'u rijalin salihin من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم فسألوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت وفي الصحيح يدعو أتكن صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كلب حديث لك عبد الله بن عباس الله تعالى يدغري سيشي ما هي فيه في قول الله تعالى وتتكن فسرا فدين الله تعالى وقالوا لا تذرن الهه وتو wannan hikaya sai ta maganar mutanen annabi nu وقالوا ما انس قال بعضهم لبعض ساشن su ya fada masashi cewa la tazrunna alihata kar ku rabu da allolinku wala tazarunna waddan kar ku rabu da wad ko wud wala suwa'an kar ku rabu da suwa'a wala yaguta kar ku rabu da yagud wa ya'uka kar ku rabu da ya'u wa nasra kar ku rabu da nasra wato wad da suwa'a da yagud da ya'uka da nasra kana abdullahi da abulafi hadhihi asma'u suna ganin kullu karin da shadi da karsashi wajen ibada wannan shine matsayin da yasa suka yi dan tunawa da su da irin ibada su su yi koyi da su shikenan wannan suka zo suka mutu da wadannan suka zo wadannan suka zo suka mutu wadannan suka zo sai shi dan yazo lada musu yace ya iyayenku dama sun kasance suna bautawa wadannan ko ne ban gane ba bakin zurin da ya bace mu shikenan sun suka ci gaba da bautawa musu da suka ci gaba da bautawa musu kaga shirka ta faru ban kasa kenan da shirka ta faru kuma kaga akwai bukatun a turo manzo dan jaddada me tauhidi din nan tunda yanzu ya riga shirka ta zo ta shigo ciki a ce tauhidi shine asalin addini shirka kuma ba kowa ce kun fahimta da kyau shi yasa duk masu bincike a manya-manyan jami'o'i na turai wa'in suna bincike kan addinai sun ce asalin addini kafin komai shine kurafa tamfe-tamfe wai daga baya ne wato ainihin aka fara samun addinai daban-daban aka samu wannan a samu wannan a samu wannan amma dama can asali tamfe-tamfe shine asalin addini to kaga wannan ƙarya take asalin addini shine tauhidi daga baya ne shirka ta zo an fahimta ko sannan tamfe-tamfe suka zo daga baya su sun zo don su ture wancan asalin to kuma Allah ya turo da manzanni ƙarni bayan ƙarni don kuma su rushe wannan bakin al'amuran da suka zo cikin addini kuna fahimta da kyau saboda haka duk abin da ka karanta da za a ce maka asalin addini tamfe-tamfe wannan ƙarya suke sun tare da tarihi kai musulmi kana tarihi kana nasu ummatan wahidatan al'umma da ɗaya akan tauhidi
فبعث الله النبينا daga ba sai Allah ya turo da manzanni saboda mai shine suke cewa ai ana kaddara kalman fakhtalaf kana an-nas ummatan wahidatan fakhtalaf da tan al'umma ɗaya ne sai kuma suka yi sabani to suka yi sabani sai mai فبعث الله النبينا مبشرين ومنذرين sai Allah ya turo da annabawa masu bishara da kuma gargadi wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq ya saukar da kowane manzo aka bashi littafi kowane annabi aka bashi littafi abinda sai suke kaddara kalman fakhtalafu bayanin da zai zo sai yake wa anzala ma'ahum al-kitaba liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu bihi kaga sai akwai sai ikhtilafu wata dan manzo yazo ya rabewa mutane gardama cikin abinda suke sabani to me suke sabani da ana asalin tauhidi wadanda suka zo da shirka kaga sun kawo sabani cikin al'umma yanzu a ce mai kira zuwa ga tauhidi da mai kira zuwa ga shirka waye ya kawo sabani mai shirka kansa mai kira zuwa ga cewa a kirayi Allah shi kadai abunta muku shi kadai ba a tawassuli da kowa sai da sunan Allah dan Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ku yi tawassuli da su ku roke shi da su ku bauta mishi da su sai kuma ne zo ce a yi tawassuli da wani a yi tawassuli da mala'iku a yi da annabawa a yi da waliyai to waye ya kawo sabani kenan wanda ya da aure wannan tawassulin na fannin ruhu sai shi ashe kai san ahlus sunna ba su kawo sabani ahlus sunna suna kan asalin fitra fitratul lahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi llah zalika ad-dinul qayyim akan nan suke wa ma umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa zalika dinul qayyim akan wannan asalin suke zalika ad-dinul qayyim atan nan kuma dinul qayyim duk dai abu ɗaya ne menene ke nuna dinul qayyim shine ikhlasi illa liya'budu llaha mukhlisina me ke nuna ikhlasi barin shirka barin bid'a ka zo mai ikhlasi kenan akan haka aka halicci mutane gaba ɗaya da gabatin shirka ta zo sai bid'a ta to da bid'a ta zo shikenan kaga an kawo sabani tun cikin al'umma kun fahimta da kyau a ce asalin abin da ya fara haifar da shirka a ban kasa shine ne al-ghuluu fi zalikin yanzu waɗannan salihan bayi dukkaninsu salihan bayi ne kowanne mai ibada ne ba abin zargi cikinsu duk waliyan Allah ne waɗansu mabiyansu ne suka zo suka wuce gona da iri cikin lamarinsu shine Ibn al-Qayyim ke cewa duk waɗanda suka jarrabtu da salihan bayi idan suka rasa ilimi shaitan na ɗaukar su a mataki-mataki ne kai haƙuri sai dan tafi gaskiya wato yana ɗaukar da su mataki-mataki mataki na farko zai ce musu a so waɗannan salihan bayi wanda babu wanda zai ki wannan so na zuci duk wanda aka ce yana bauta Allah yana qiyamul layli yana tahajjudi yana sadaka yana zakka yana jihadi ai kai zaka so shi mataki na biyu idan sun mutu kenan sai ce to shikenan wato a yi gini a kan kabarinsu a bambance kabarinsu da na sauran tunda ko dama suna da rai sun fi sauran ibada idan aka yarda da wannan sai mataki na gaba to tunda har an bambance kaburburansu to ya kamata a rinka zuwa wajen ana kai musu ziyara lokaci bayan lokaci don tunawa da su ana nan sai ce to kuma idan an je wurin ai wuri ne mai albarka tunda ma'abuta kabarin su ma masu albarka ne ya kamata duk wanda yake da bukata kar ya yi roƙon Allah sai ya je wurin idan mutum ya je wurin ba shirka ba zai ba mai kabarin zai roƙa ba a'a yana itikadin wannan wurin yana da albarka don haka dai tashi addu'a sai ya je wurin kabarin yana roƙon haihuwa ita ya ubangiji ba na haihuwa arziki ya Allah ba na arziki komai mutum yake so sai ya je wurin saboda yana ganin wannan wuri ne mai albarka ya je dan neman albarka wannan wuri to duk shaitan bai kaba inda yake so ba duk wannan shi fada mataki na gaba sai ce a to me zai hana kai ta wasu ne da sunansa ya Allah ka bani arziki don albarkan mai wannan kabari ya Allah ka bani kaza don mai wannan kabari ya Allah ka rinna kaza don mai wannan dafa Allah kawai ke kira bai hada wannan
idan aka je mataki na gaba sai ga to ai Allah ya yi nisa ga mai kabarin a kusa ke dan kenan sai kawai ce to bulma ya roki shi ya gabatar can wajen ubangiji ya gabatar mu a can mana da uhum illa lil qaribuna mana abuduhum illa lil qaribuna lil zufa sai ya fara roƙon ko mai kabarin ke dan yace duk ba kare anan gurin ba mataki na gaba da zai ja mutum sai ya zare takobi kuma ya kirayi mutane ce kowa ya zo wannan abin da nake dole sai an yi shi ba zai yi shi dai ba sai ya dawo mutane kowa su zama shi haka shi dan ke daukar yan bid'a mataki mataki har zuwa matakin da suke kaiwa mataki na gaba na karshe sai ya gina wala'i da bara'i akan wannan in kana so ya soka ka so wannan in kana so kin ka ce ba ka san wannan ba ruwanta da Allah ko manzansa kai dai in kana son mudin sa magana ta gane inda zaka zo kace wallahi tallahi kaga dai wallahi tallahi billahi wannan dama sune burukul qasam kenan kowa ko ba ko ta karan idan da dinka ce wallahi billahi tallahi bana kaunan kowa sama da Allah cikin zuciyata haka bana kaunan kowa cikin mutane sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma nan wali inda ka gaskiya ne ina da cewa kai to duk wannan kaunar Allah da manzon Allah din ta rufe a wajensa tunda baka san me wallahi sallallahu inda zaka rantsa da Allah ba zai farin ciki ba sama da inka kama sunan shehin sa ka rantsa inda zaka rantsa da manzon Allah ba zai farin ciki ba sama da inka kama sunan shehin sa ka rantsa
bin gidadi
ba haka bane ba wallahi duk ku ba su jarabawa ku gani in za su haye duk a haka suke inda zaka ce ba ruwana da murdin manzon Allah ne yanzu sai cewa ne sai gidadi kaga ba ruwan shi da manzon Allah dake inda zaka ce ni zan yi maulidin manzon Allah ba ruwana da na shehuwa ne har yanzu maulidin sa bai dade shi ba kuma sharadin dole ko ka so shi shi dai dole shehin sa dai sai an so shi idan an so shi an rabu da Allah an rabu da manzon sa ba komai idan an so shi an hado da Allah da manzon sa daga baya an sa a cikin dubba komai amma a ce za a so Allah da manzon sa a kyale shehin sa ba zai taba yadda ba a ce za a yi wa manzon Allah maulidi a rushe maulidin shehin sa ba zai taba yadda ba yanzu kace masa duk maganar da kake ta kafa maulidin manzon Allah hujja da maulidin manzon Allah an fara yi a karni na 4 lokacin malakul muzaffir a gare wane ne irbil sahibul irbil an je an fara yi a can to wannan wanda ya fara yi da manzon Allah kuma lokacin babu shehin ka babu shehin na babu shehin wannan babu shehin wannan mu tsaya a nan manzon Allah kar mu kare yi na shehu ne kuma ba zai yadda ba wallahi yanzu duk abin da ka kafa hujja da shi na wanda ya kirkiro wannan na manzon Allah ya kirkiro kai na kan da kan ba a taba kirkirowa ba yanzu ka kirkira duk ba za su yadda da wannan ba wato dole sai da walwala za a fahimci tauhidi kuma dole sai an cire tsoro za a fahimci tauhidi kuma dole sai an karanta Qur'ani an karanta hadisi za a fahimci tauhidi in ba Qur'ani da hadisi a karanta ba wallahi ba za a fahimci tauhidi wani ce kuma dole sai an buɗe wuta za a fahimci tauhidi kun fahimci waɗannan ko wa qala ibn al-qayyim قال غير واحد من السلف لما ماتوا أكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ابن القيم يتي قال غير واحد من السلف ثم نتايا سيكم مقباتا ثم فتا سوى لما ماتوا يا عند تسالهم باين ننسك متوا أكفوا على قبورهم سيسو مبينسو سكا لزين سكا بربرنسو ثم صوروا تماثيلهم sannan kuma suka yi mutum-mutuminsu sun masala alaihimul amadu sannan zamani ya yi tsawo ba abaduhum sai kuma suka ci gaba da bauta musu wato ya faɗi matakai ke wannan ma akwai ruwayoyi da suke nuna haka to amma bambancin wannan ruwayoyi da waɗancan shi ne wancan ruwaya tana nuna cewa shaitan ya yi musu wahayi sun je sun yi mutum-mutumi a wuraren zamansu ko kamar inda suke zama suna karatu ko ibada a nan gurin kuma an nuna sun je sun yi mutum-mutumi a kan ina a kan kaburburansu to shi ne malamai ke cewa ai babu ta'arudi tsakanin waɗannan guda biyu ta iya yiwuwa sun kashe kashi biyu ne waɗansu kashi da za su yi mutum-mutumin sai suka je kaburburansu suka yi waɗansu kashi da za su yi mutum-mutumin sai kuma suka daina wuraren zamansu ko kuma suka ce a'a ai duk ta iya yiwuwa guda biyun ne kuma ya zama ɗaya lokaci guda wato da za a yi musu kaburbura ba a yi kaburburan ba sai a wurin zama. Duk wanda ya mutu sai aka binne shi a gidansa ko a bukkarsa inda yake ibada, da aka binne shi a wajen to kuma kaga wurin ya zama kaburinsa kenan. To daga baya kuma da za a yi mutum mutumin sai aka yi a wurin. Kaga in kace wurin zamansa aka yi masa mutum mutumi yayi, in kace a kaburinsa aka yi masa mutum mutumi yayi, domin wurin zaman kuma nan bai kabar. Sai suka ce dai ba cin karo da juna tsakanin wancan bayani da kuma wannan bayani. An gane ko? Wa na Umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la tutruni kama atratin nasara ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. An karbo hadisi daga Umar bin Khattab yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah ya tsara miki tabbata gare shi kala yace la tutruni al-itra shine mujawazatul hajj bima'ana la tarfa'uni kar ku ɗaukaka matsayi sama da nawa, ku ɗaukaka ni matsayi sama da nawa ɗin nan, kama atratin nasara ibn maryam, kamar yadda nasara suka ɗaukaka annabi Isa ɗan maryam sama da matsayinsa. Annabi ya ce musu haka, yace innama ana abdun, ku sani ni fa bawa ne, faqulu abdullahi wa rasulu, ku ce bawan Allah ko manzon Allah, ku cewa bawan Allah ne kuma ni ko manzo ne na Allah. Wato waɗannan su ne kalmomi guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha'awa, ka ce masa abdullahi, ka ce masa rasulullahi. Haka dukkan annabawa suke bukata, a ce musu ibadullahi, a ce musu kuma rasulullahi. Idan ka ce abdu a nan gurin, wato ka kore masa ilahantaka kenan. Idan ka ce rasulu a nan gurin, kuma ka ɗaukaka shi sama da matsayin gama garin mutane. To wannan shine dinin wasu. Abdu ba ka kai shi matsayin ilahantaka ba, amma rasulu fa kai ne ka ɗaukaka shi sama da matsayin gama garin mutane waɗanda su ba manzanni ba ne ba, su ba kowa ba ne ba, su mabiya ne. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Wannan hadisi akhrajahu Imam al-Bukhari da Muslim suka. To kaga a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam duk yana hani ne game da ƙetare iyaka wajen yabansa, tunda shi kansa ya hana a ƙetare iyaka wajen yabansa. To ina ga wani wanda zai zo bayan kuma sai ya halatta shi a ƙetare iyaka wajen. To inda ka ji kalmar da annabi ya faɗa lokacin, menene dalilin da yasa ya faɗi wannan? Me yasa ya faɗi wannan? Abinda suka ce masa ya sayyidana wa ibn sayyidina wa khairana wa ibn khairina, ya kai shugaban mu dan shugaban mu, mafificin mu dan mafificin mu, duk a wannan akwai ƙarya a ciki. Annabi shine shugaban al'umma, kaga annabi kuma shine mafificin al'umma. Duk ya faɗi wannan, suka faɗa masa wannan, ya ce a ku tsaya kar sai dan yawa sana'a, ku da ku rinka taƙaitawa, ku ce da ni Abdullahi rasulullahi, ko sayyidina dan karbuci, ko sayyidina annabi bai kyale mutane su rinka faɗa masa ba. Duk da cewa ko hadisi cikin Bukhari shi da kansa ya ce ana sayyidu waladi adam, ni ne shugabannin ƴan adam gaba ɗaya, amma bai sanan ba sai ce wala fasar, amma fa dan alfahari ne faɗa ba. Dan haka abin yake gaskiya ce dole a faɗe ta, amma baya bukatar mutane su faɗa masa haka. Duk inda sahabbai suke kira sai su ya nabiyallahi, ya rasulullahi, ya abul qasim, haka suke faɗa. Ko ya khatamul anbiya'i wa mursalin su faɗa ba, ya rasulullahi, ya nabiyallahi, haka suke faɗa masa sallallahu alaihi wasallam. Saboda ita kalmar as-sayyid din tana ɗaukar ma'anar mafifici, tana ɗaukar ma'anar shugaba. Wato akwai lokacin da kalmar as-sayyid za ta gaskato akan Ubangiji. To tunda tana da wannan ihtimalin, sai sa annabi ya rufe kofar a faɗa masa, shi kanshi da zai faɗe ta kuma sai ya kawo kaidi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa duk cikin salatin da annabi ya koyar cewa ai mata babu inda ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, babu wannan a cikin riwayar da duk hadisan da suka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam, inda babu wannan. Abin da ke cewa qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma lafazin siyada duk inda ka ji wannan ka tabbatar mawdu'i ne ko da'ifi, bai da duk cikin salatin da annabi ya koya sayyid sai bai faɗe ta ba daga mutum sallallahu alaihi wasallam. Ka duba tun daga Bukhari zuwa abin da ya biyo baya. An gane ko? وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو للي ku kiyayi al-ghulu iyyakum wal-ghulu wa lalle ku kiyayi al-ghulu wato zulfa bawa ko wuce gona da iri wajen yabo ko kutse fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu don abin da ya halaka da wadanda suke kafin ku dai shine al-ghulu zulfa bawa ko wuce gona da iri wajen yabo annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi imam ahmad bin hanbal kuma an karbo shi ne daga abdullahi dan abbas dan haka hadisi ne ingantacce za ga Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bai bayanin riwayar sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Abdullah dan Abbas ne ya tsako masa tsakoyi da zai amfani da su wajen jifa wato aikin haji kenan wajen ramyul jamarat wanda muke cewa da Hausa jifan shedan amma dai ba Qur'ani ko hadisi aka ce jifan shedan ba wannan jifan shedan Isra'iliyat ne abinda ake cewa ramyul jamarat musulunci wato wajen jifa sai Abdullah dan Abbas ya tsako duwatsu yan kanana ya kawo masa da annabi ya karba yace madalla bi amsali haula'i farmu da irin wannan ya kamata ku yi jifa iyyakum wal ghulu wa fiddin lalle ku ki yarfafa wa cikin addini kan ko wajen jifa ba idan kai da kasu idan kai da babba wato kinan kai guluwi yan kananan sabon ku ne irin wanda idan zaka daura shi akan dan yatsan ka zaka iya balla ta kai irin wasan nan da yara suke irin balla haka da abin nan irin sa annabi ya amfani shi wajen jifa yace to da irin wannan zaku yi kuma ku sani abin da ya halakar da waɗanda suke gafin ku shine al-ghulu wato wuce gona da ke jiwa to anan gurin sai malamai suke cewa su wane ne waɗanda suke gafin mu shin annabi na nufin wanda suke gafin mu na kusa da mu ko kuma dukkan waɗanda suka wuce wato ghulu ne ya halakar da su shine waɗanda suka ce duka gaba da ba wata al'umma wadda sanadin halakar ta ba ghulu bane ba domin da duk wata al'umma dai da aka halakar da ita dan tayi shirka ai ta dauki wani rago ne na Allah ta ba wani bawa cikin wa cikin bayin Allah wannan bawan kuma me yake yake nan lokacin da ta ba shi hakkin Allah gulumi ke an fahimta ku fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulum fi dini to kuma sai suke magana cewa a wannan hadisin kamar annabi ya iyakance dan ya ce fa inna ma sanin dai kadai ahlaka man kana qablakum al-ghulum fi dini guluwi ne kadai abin da ya halakar da wadanda suke kafin kenan kamar man da guluwi ba su da wani abu tare da cewa a wani hadisin kuma annabi ya nuna cewa ba guluwi ne ya halakar da su ba lokacin da wata mace bakwaraita ta yi sata annabi ya ce a yanke mata hannu sahabbai suka ji suna neman ceton ko za a yafe mata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya tace ya hudu ba a tsakanin su yace inna ma ahlaka man kana qablaka أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد يجي سنجد كده أبن ده هلا كده وده نزيد كابينك إدم ببم متون يساتا سيأكاليكي با أي مثل حكونتي دوكا با تأيكي أكسا إدم كرمي وانده با أي دمتأي يساتا سيأتهد دوكا أكسا النبي يجي سنجد كده وانن شيني هلا كده وده نزيد كابينك to abin nabi ga wannan hadisin yace guluwi ne kadai ya halakar da su ga wannan hadisin kuma yace a'a ga abin da aka yi shine halakar da su tamo da ni kin yi jawab babban hannu saboda yana da matsayi wannan guluwi ne guluwi wajen mi atau ka tafi ya fi karfin su waɗanda suka yi haka dan kuma sun yi guluwi kenan fit tafrid wato wajen kin yin aiki da dokar Allah dama guluwi ko guluwan fil ifrat ko gururu fit tafrid guluwan fil ifrat dadi akan abin da aka ce yi guluwan fit tafrid ka saka wa inda aka ce tunda an ce sai yake hannu sai suka yanke wa ya zama mai kenan guluwi ke to a wannan hadisin kuma sai annabi ya ce ittaqul zulma fa inna zulma sai kuma yace mai ittaqu shuha domin me domin shuhu ya halakar da shuhu ya halakar da wadannan suke gafin ku a shuhu kuma shine mai ruwa to duk wannan shine suke fassara cewa in ka fassara su ka fassara su za su koma dai asalin su guluwi ma'ana sai ka koma ka ce a ce guluwi dai shine sababin kowane irin sharri a bayan ka an fahimta ku wa li muslimin an mas'udin أن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون ثلاثا انكر بو حديثي daga Abdullah dan Mas'ud wannan hadisi yana cikin Muslim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una wato ya faɗi mini wannan harshe uku game da makaranta yace lalle al mutanatti'una masu zulfafawa sun halaka halakal mutanatti'un lalle masu zulfafawa sun halaka domin at-tanattu shine zulfafawa cikin lamarin addini kai abin da ba a ce kai wato kaga duk wannan nassoshi ne da suke nuna haramcin guluwi a cikin lamarin addini to shi yasa wato ainihin malamin suke cewa dan ka fayyace wannan ya kamata ka gane bambanci tsakanin haƙƙin Allah da na salihan bayi akwai haƙƙi wanda yake na Allah shi kadai akwai haƙƙi kuma na salihan bayi su kadai akwai kuma haƙƙin da yake tsakanin Allah da salihan bayi wanda shiga da bisu kawo annabawa amma dan sukan kawo kalmar salaha dan waɗanda ba annabawa su ma ya kasance wannan shine rabon da zai samu haƙƙin Allah shi kadai shine ibada at-ta'alluq wal ibada wal khawf war raja' shi kadai za a ji tsoro kar ya azabtar shi kadai za a sa fatan a sa rai a wajen sun samu aljanna banda shi ba mai wannan shi kadai za a dogara gare shi an gane ku to wannan haƙƙin Allah kenan shi kadai za a yi wa ibada dukkan nau'ikan ibada zikiri dukkan nashi ne shi kadai tasbihi hayrala dukkan su nashi ne shi kadai to wannan haƙƙin da Allah ne kadai da ke wani baya tarayya haƙƙin salihai kuma mahabbatuhum wa tawqiruhum wato kaunar su girmama su girma daidai irin nasu kaunar su sanin matsayin su amma haƙƙin da ya shafi Allah da su annabawa a haɗe shine wato haƙƙi na imani yadda yake wajibi kai imani da Allah kuma ya zama wajibi kai me kai imani da manzo shine suka ce aya ɗaya duk ta fi yace waɗannan haƙoƙi guda uku li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asha li tu'minu billahi wa rasulihi wannan da Allah da manzonsa su duk wani da hake ciki wajen bi imani imani haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne na manzo wato wannan haƙƙin li tu'minu billahi wa rasuli amma sai ce wato azziruhu ka taimake shi ciwa manzo Allah ke wato waqiruhu ka kuma girmama shi ciwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya zama na hakika dai وَتُسَبِّحُوهُ كيما تسبيحي سوى كيما تقول الله تسبيحي وتسبحوه بكرة وأصيلا أجا تاخذ حق الجمهور da zaran ka fahimci wannan to baza ka dauki nan ka kenan baza ka dauki nan ka kenan sai kowanne ka saki inda ya dace kar ababe su tafi da maka da yawa to duk wani salihi kuma da zai biyo baya zai samu salaha ne gurgudan yadda ya zanto mai bin Allah mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tun da wannan ya samu salaha to kai kuma in kana son shi kuma sai ka bi tafarki irin naki kai ma ka bi Allah ka bi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam idan ka ce shi ya bi Allah da manzon su ni ko bari in bi shi ba ruwanka da Allah da manzon su to kuma ya zama shirme ke haka ko da shi yana da rai inda yana nuna zai nuna salihi ne na gari zai kiran ka ne zuwa ka bi Allah da manzon sa kamar yadda shi ya bi Allah da manzon sa da zaran ka ce zaka bi shi sai ce ba zai tafi sai dai ka bi Allah da manzonsa to wannan alamar salihi ce to tunda wannan shine halinsa ko lokacin rayuwarsa to haka kuma ko bayan mutuwarsa kai sai ka zanto mai bin Allah da manzonsa ke to amma da zaran ka ce kai zaka tunzu kuma ba ruwan da Allah da manzonsa kuma ya zama shirme ke an gane ku to ina ganin masail din suna da yawa dan haka sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah su ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe kuma ubangiji ta Allah shi yafi mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi goyin da aka yi musu shafi da sun bar sai na rasu ma mai zan karanta afi son galibi tambayoyi dan sun shafi darasi sun fi taimakawa wajen ƙara fito da darasin fili wannan yana cewa meye hotun meye matsayin hotunan manyan malamai ko shehuna da ake sawa a gidaje ko ofis wanda wannan tambayar da yana zuwa nan masallacin ya san an sha magana akan hoto ko na shehi ko ba na shehi ba, to amma na shehuna haramcin su zai fi girma saboda ganin yadda ake ganin tasirin su, saboda haka haramun ne leke hotuna a cikin gida ko a ofis ballantana, kuma idan wannan hoto ya zama na wani mutum ne da ake kyautata tun salihin bawa ne, idan wannan zai bayu zuwa ga shirka, dukkan wasila ta shirka kuma ana son a yi fada da ita. A nan har akwai wadansu yan ahlu sunna da zaka ga sun sai katon hoto na murgaye Sheikh Abubakar Mahmud Guri su ma sun sa a gidajensu. Duk wannan ga hade duk yana ciki duk bai halatta wa mutum ya sa. Babban abin da za ka yi shi ne ka yi aiki da koyarwarsa, ka wa'azantu da abin da ka ji ya faɗa na alkhairi, Allah ya ce annabi ya ce. Wannan shi ne babban abin da yake so, kuma shi ne idan ka yi ka ƙara masa wani abu na guzuri, domin duk wanda ya kira zuwa ga alheri aka yi koyi da wannan alherin na sanadiyar sa yana da lada a wajen Allah. Amma ka zo ka ɗauki hoton sa ka liƙe baka ce komai ba, ne dai kawai kai. Wannan yake cewa wai zai iya zuwa wajen maulidi ba wai don saboda ya sai da maulidi bid'a ne, amma wajen saboda malamai suna yin waɗansu bayanai masu fa'ida, ya ji don ya karu da abin da malamai za su. In dai maulidi ne irin wanda ake a nan garin, kafin a faɗa maka fa'ida ɗaya sai an yi wa Allah da annabi ƙarya a wajen, hadisai mawdu'ai da da'ifai za a yi ta kawo, to me amfanin wannan kuma? Farko dama wannan ko ba a maulidi ba ne, ba mutum ya tsaya yana kawo hadisai mawdu'ai cikin duk minti biyar kawo maka hadisi maudu'i na ƙarya, kamata ya ka tashi daga wajen, saboda ma wannan abin da muka karanta sai karanta a tafsiri. Wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa ardu anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka shaytan fala taq'udu ba'da dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin. Ba a san ka dauki jin karatu sai wani lokaci kawai a shekara. Duk karatu sukan da ake a shekara inda maka fa'idan to babu yadda za ka fa'idan to kawai dan adanan maulidi so ɗaya. Saboda haka kamata ya ka zage dan sai irin karatu sukan da ake a shekara ga suna a makarantu daban-daban, a majalisai daban-daban, a masallatai daban-daban, ka je ka karu da abin da ya kamata ka karu da shi. Bayar rubuta wannan. Kai ne kuma ka sai aya ta zuka shi, kana jin mun karanta hadisi yanzu iyyakum wal ghuluw fi din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw fi din, in ka sai hadisi kuma ka sai aya wannan kuma wannan sun rubuta waɗansu hadisai, zan yi muku magana bayan su ba yau ba ni da nishaɗi ne sosai, ba ni da karsashi da yawa saboda waɗansu uzurruka masu ƙarfi, sai ku yi haƙuri. Ba zan iya ansa tambayar ba sai mai sauƙi-sauƙi wanda ba ƙalubale a cikinsa da yawa. Wannan kuma yana cewa an ce sadar da zumunci abin da yake ƙarawa mutum kwanaki. Wannan haka yake ya tabbata cikin hadisai masu yawan gaske. Wanda suke nuna cewa sada zumunci yana ƙarawa mutum kwanaki, duk wanda ke sada zumunci a nan sassa ne yake cewa za a ƙara masa azumin kwanakinsa. To shi ne waɗansu fita kamar wannan hadisi kenan ya ci karo da waɗansu ayoyi da suke nuna cewa idan mutuwa ta zuwa mutum ba za a yi masa jinkiri ba. Wannan ya nasara Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah baya ware jinkiri idan ajalinta ya zo, kuma shi Ubangiji Ta'ala Kabir wato mai ba da labari ne bi mata amununa game da abin da kuke aikata. To wannan aya ba ta cin karo da wancan hadisi, ayan nan da makamanci ta ba ta cin karo da wancan hadisi, saboda Ubangiji Ta'ala yana da ikon ya ba ka adadin shekaru kaza kuma ya zo ya ƙara maka. Idan har ya ƙara maka akan na da, kaga ajalinka bai riga ya zo muke. Idan ka ga ajalinka ya zo, to ba riga ka ƙara ba ce. Wannan gaskiya ne. Idan ajalin da aka baka babu yanda za a ƙara maka, to adadin da aka baka tare da ƙari ko wanda ba ƙari, ko ya zanto da ƙari ka ga bai riga ya zo ba ce. Saboda haka baya cin karo da wannan aya. Ubangiji kuma ya iya baka shekaru 40 ya zo ya ƙara maka 20 su koma 60, ko ya ƙara maka 60 ma su koma 100 da dan yafi yamullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ubangiji ta'ala yake shafe abin da yaso ya kuma tabbatar abin da yaso, wa indahu ummul kitab, asalin littafin aure sai ba wanda zai ce dan me yake kada. An fahimta ko? Wannan kuma an ce duk wanda yake wajen dan duba fa kada ka fara mai unzila ala Muhammad, to wani irin kafirci kenan ya fita daga musulunci ko kuwa ban ji ba da zafi an yi bayani akan wannan. To ba zan ba su abin da mai don bincika gaban ciki ne ke so ya ci bulisa haka. Kuna da rikitar da al'amura, yanzu kun ga waɗanda suka ji tambayar kuma suna da haƙƙin su ji ansa. Wato za a yi ta Jad Muhammadu Aminu Sanki, sai Allah ji kansa da gafara. Yana koyarwa a jami'ar Madina, dattijo ne, Allah ya masa rasuwa shekaru da suka wuce masu yawa haka, ko 20 ko nawa makamancin haka. Sai aka ba shi irin invigilating din nan, ɗalibai suna jarabawa shi zai na dudduba su. Duk inda wani abu ya kakare maka kowa a amsa sai ka ce idan ka ce a asar muka lanan gurin ba sai ya faɗa maka baka sani ba ai kaza ne. Hukumar jami'a take na yi sai ta Allah ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa azallamu lil bayyinati. Wato da ga wasu babu yadda da zo kuke Allah la alfini ulai ka yal'anuhu Allah wa yal'anuhu al-la'in. Ce in dai shi zai tsayar ba duk ɗalibin da ya kasa ya tambaye yace ni dai bazan ce ba zo in faɗa ma. Yace amma in mutum ya tambaye sai na faɗa masa. Dole sai na ga kai. Babban malami ne ya karantar da hassusu bin ba. Saboda haka abinda zan ce game da wannan hadisi shine kafircin da ke cikin nan ba kafirci ne na fita daga musulunci ba. Baka da kafara bima unzila ala Muhammad ba kafirci ne na fita daga musulunci. Saboda me an haɗa shi da ababe guda uku a wani hadisi shi zuwa wajen boka ɗin. Aka haɗa da cewa wanda ya zai cewa matarsa ta dubura ya sanda ita a dubura. Da wanda ya zai kewa matarsa tana cikin jinin haila, sai aka ce da kuma wanda ya je wajen boka, sai aka ce wannan kamar sun kafirta da abin da aka saukar annabi Muhammad. A wata riwaya aka ce faqad bari'a bima unzila ala Muhammad, ya barranta daga abin da aka saukar wa annabi Muhammad. To kowa ya san ko saduwa da mace ta dubura wannan kafirci ne, sai da ce ma'asiya. Saduwa da mace lokacin da take cikin kwanakin haila kafirci ne, sai dai zanto ma'asiya. To tunda aka hada guda kuma aka ce faqad kafara, lallai zanto nau'in hukunci iri ɗaya ne. In kai ware guda ɗaya ka ce wannan yana nufin fita daga musulunci, wancan kuma ba fita daga musulunci ba, sai ce meye dalilin tafriq din? Dole ko ka ce su duka suna fitar da mutum daga musulunci ko ka ce su duka ba sa fitarwa matsayinsu matsayin aikinsa? Idan ne haka da yana ansa tambayar, sai dai ko ban taimaka mai binciken ba tunda ban faɗa masa wayar wato hadisin ba, sai dai kawai na nutsu cewa hadisi ne sahihi. Amma a kowane ran da aka yi takarijinsa da sharhinsa da yawa wannan. Wannan kuma akwai littafin aƙidar da suka yi tarihinsa da kyau a wurare daban-daban. Sai su je can su leƙo don su an samu Malam Abdulwahab tambayar su kenan. To wannan dai sune tambayoyin da zan iya ansawa yanzu cikin waɗanda na gani. Wannan na ƙarshe ba tambaya ba ne ba. Wato yana nuna kamar karatutukan da ake na nan masallaci wai su ba su da yadda na fahimci tambayar sa ba, dan a rikirkitar dai abin nasu yake a Hausar da ya yi amfani da ita. Ba su da kuɗin da za su sai kasa na karatutukan nan su je su kai ma iyalansu su ci. To kuma gashi kuma su gashi har yanzu su mata ba a dawo karatunsu. Yana nufin kamar da can an ba da cewa cikin makaranta mata su rinka zuwa. To a yanzu ma ba wanda yake kasu. Har yanzu cikin makaranta ƙofar abu take in za su. Da duk wanda yake sha'awar zuwa da matarsa zuwa cikin makaranta tun da akwai bandakin su daga kan akwai kuma wurin alwalar su kuma duk da za su iya alwala a can gurin daban kuma akwai shimfiɗu da za a iya shimfiɗa musu su yi amfani da su. Wannan har yanzu kofar abu da take dama ba rufe aka yi ba, sai dai mutane ne ba su saba su bar iyalinsu ba su zo makaranta din ko don su ji karatu.
yana kai musu har suka aka sa auren har aka sa kuma kwallon tarki guda biyu a wajen. Wato su mutane ne ba su saba wajen su bar mata su zo wurin karatu irin wannan, za a ga wani lokacin kai kanka maslahar ka ne da zo wurin karatu. Waɗansu abubuwan da kai tsaye an ce kaza ya ce a ce ka faɗa mata, saboda ita garin mace wai idan kai ka faɗa mata ko kai malami ne fa wai gani take wayo za ka yi mata kawai, ba haka aya take ba, eh ta gane waya, amma an ce daga bakin wani jikin. To sai me kuma akwai wani zan kai me kace soja hadisi da yake bayara a shi yaro bai da laifi tunda bai sani ba, zunubin na kan wanda ya bashi. Wannan tambaya ne akan baiwa yara waɗansu hadisi su haddace don saboda wani biki na makaranta ko maulidi su zo su rera a gaban mutane, kuma ya zanto hadisan nan waɗansu maudu'ai ne ko zaifai. A irin wannan yara ba su da laifi. Wal ismu ala munawilihi lakum. Eh? Ban ji ba. A idan ka tabbatar an baiwa yaron ka hadisi dhaifi ko maudu'i a makaranta ya haddace zaka iya hanashi. Idan ya so a cire shi daga wasan kwaikwayon. Sai me? Amma hadisi da yafi kan ko alama ba za a ba mutum dama hadisi da yafi ko mazu iya biya haddace shi musamman yaro. Ko ba baya ya kare hadisi mazu iya zai je ya gina hukuncin hukunci a kai, kuma gashi ba ba tabbatacce bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Yin tambayoyin ku da zai zama abin tsoro, an ba ku jaraba ku da kuna tambayar mutum, shi ne abin da nake jin su da ke. Bismillah malam, wai dan mun kike gasar din ku? Ansaban, ansab jam'i ne na nusub. An-nusub wato shi ne kamar abin da ke nan gunki wanda aka yi shi da sassaƙi. Ansab ya zama jam'in sa. Na'am. Shine abinda wannan ya tambaya na ce masa a'a. To.
Shine ke take bi a shin da
zai.
To. Eh. Aka mai mutuwa.
Mutuwa. To sai aka yi.
Idan ta fata ba. Sai ka tantance shi kuma
Dalilce da rasa.
Ya kasance shi a sai wani ya zo wucewa.
Eh.
Sai aka ce to ai an yi mutuwa a nan. Shi kuma yana haka lokacin da aka ce an yi mutuwa. Ne ya ce aka kawo abinci. Wannan ya iya kare wannan azumin da ci abinci ne.
Dan me zai kare azumin? Dan dai dan ya zo abinci gidan mutuwa sai ya kare azumin sa?
Saboda
abinda ake kare azumin nafila da shi shine idan an gayyace ka walima. Shi ma ba dole bane ba, in kaga dama ka iya yin azumin ka to ballantana abincin gidan mutuwa wanda yake fihi kaulani. Abincin da ake kawowa na zaman makoki din nan fihi kaulani. Ƙwarai da gaske. Saboda shi zaman shi ne ke haifar da wannan matsala. Shi zaman wannan zaman makoki ya ƙarshe lokaci guda kan zai wahala. Amma Allah da kalli a rinka rage al'amura. Ba ko idan mutum yana da jarumtar da zai zo ya hana abin lokaci guda a gidansu don saboda yana da power a family din, shi ke da ta cewa idan ya ba wanda za a ce a kai shi gaba dama shi ne wanda za a kawo wani wajen shi yake ba za a yi ba, to wannan ya kamata ya yi haka. Amma idan mutum a gida shi karami ne, shi yaro ne, akwai yayyensa, akwai mahaifinsa, akwai kakanninsa, akwai waye, ko ya ce ba za a yi ba
ko baban sai mutum ce ba za a ga sodancin tana sai sai sun yi to a irin wannan babu yanda zai dace a irin wannan babu yanda zai dace kuma wannan bid'a da suke tunda zai ba kafinta suka ba zai kuma ce ya kaurace musu ko ya daina musu magana ba dole sai dai mutum ya yi iyakacin kokarin sa ya rage wa barna iyakacin sa a san matsayin sa kai ga madaba fahimtar cewa addini ya ce a yi kaza daban sannan yiwuwar aikata wannan abin daban fahimtar cewa addini ya ce a bar kaza daban wannan matakin farko da ake so kowa ya samu kenan sannan yiwuwar kin a iya dainawa yanzu ko kuma yana daukar lokaci kuma daban ba duk abin da kake so ne zaka iya kawar da shi ba duk abin da kake so ne kuma zaka iya tabbatar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji yana gani ya kyale Ka'aba a yadda take amma yake cewa Aisha ba dan mutanen ki sababbin shiga musulunci bane ba da na rushe Ka'aba na mayar da ita yadda take a harsashin da Annabi Ibrahim ya dora Ka'aba akai kaga amma har Annabi ya duniya ba yadda yake haka abin ya kasance dan ginin Ka'aba idan kun lura ko a hoto ku ganta zaka ga daga arewacin ɗakin Ka'aba ko ta katanga dake hadar ɗaki amma idan ba ta kai tsawon ɗakin wurin da ake kira Hijru Isma'il to asalin Ka'aba da wannan yar katanga da tana cikin ginin ɗakin Ka'aba ta wajen tsawon katanga da komai dai ne a lokacin jahiliya bayan haihuwar Annabi kafin turo su manzo sai Quraishawa suka rushe ɗakin Ka'aba don sabunta ginin sa katangar ta kowane sashi ta kai musu tsawon yadda suke bukata kanan sashin ne yan kuɗin da suka tara ba su kai ba sai suka dakatar da ita a ƙara sayo a ƙara sabobi an manta da abin an shigo ta duniyar daban wato sai Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo to yanzu sai sabon rigima ta tace yanzu ba magana ginin Ka'aba ake ba ga wani ya zo ce ji annabi ne a yadda ku fara yadda shi ne wannan rigima ta ake wannan ya dauke musu hankali ba magana ginin jaddada ɗakin Ka'aba har annabi ya hijira sallallahu alaihi wasallam idan ya zama da madina aka zo aka taya tsakanin da Qurayshawa har aka zo aka bude maka din duk da haka annabi na ganin cewa a wannan lokaci bai yi ba ne ya zo ya ƙarasa wannan katangar da kai tsawon ɗakin Ka'aba saboda yana ganin idan ya haka za a ce tun da can a kai ki me yasa yanzu kuma ya zo kawo wannan shi ne ke cewa Aisha ba dan mutanen ki sababbin shiga musulunci ne ba da na rushe Ka'aba na mayar da ita a sabon ginin da take da wani sarki ya zo daga ba Abdullahi bin Zubair ne ko waye shi ne ya zo ya karɓi sarauta sai ya gina ɗakin Ka'aba ne ya ƙarasa tsawon ta aka zo wani ɗan da gifan sarki da ya zo shi kuma yake samun bai yadda ba annabi bai kara fita ya kara sai ya rushe ta da aka zo lokacin Abu Jafar Mansur ne ko wani ne sai ya zo shi kuma yana so ya kara ginin shi kuma ya kai yadda take kamar yadda wancan yayi yace tunda ai shi ba annabi abin da ya hana yayi dan mutane suna sababbin musulunci yanzu ko sun fahimta yace ni gobarin kara sai malik ya hana shi yace kar ku mayar da ɗakin Allah dandalin siyasa yau wannan ya hau mulki ya rushe wancan ya hau mulki kuma ya mayar ka kyale shi yadda yake aikata a haka ya fi talibi ga shina har yau a haka to kaga ashe ba kowace maslaha ce kai kake ganin da ba za ka ce dole sai ta tabbata a lokacin akwai abin da barnati tana faruwa amma idan kace zaka hana ta wata barnati za ta fi ta girma za ta faru sai ki kyale wannan garman ta gaba da faruwa kai dai ka bata lokacin ya za ka sassabe ta a hankali ba lalle ne lokaci guda ba yasa ita da'awa tana buƙatar ilimi kuma tana buƙatar hakuri kuma tana buƙatar sabaci ilimi shi ne zai haka sama gaba kan dukkan matakin da za ka ɗauka ya dace ko bai dace ba kana izina da sirrin waɗanda suka gabace ka annabawa ne salihan bayi ne sahabbai ne tabi'ai ne duk wani wanda yake yayi gwagwarmayar yaɗa musulunci daga irin matakan da ya ɗauka da suka dace da zamanin sa kaga wanne za ka ɗauka da ya dace da yanayin ka lokacin ka wannan shi ne abin da ilimi zai taimake ka da shi amma idan ba ka da ilimi sai kasance kullum kana ansa buƙatar zuciya ne kawai zuciya ta ce kaza shikenan a tafi sai ba an yi kuskure daga baya kuma a zo kuma a kalla ya za a yi daga baya to idan kana da ilimi kuma ilimi zai wajen haka sannan zai ka haƙuri kuma shine zai nuna maka ko da ilimin ya ce in yi kaza in na ja abubuwa suka ci da sai in dakata ba wai zan ja da baya bane na fasa kuma gobe sai in sake ja da haka har za a samu a cigaba ke sannan sai sabat sai kuma duk abin da aka kai imanin da shi yadda ka faɗe shi kuma har kake cigaba da faɗarsa kar idan ka faɗa abu ma tarar da suka yi yawa ka zo ka janye ka ce a dama ba haka nake nufi ba kuma fahimta ne kaza kaza ne ka ja da baya ka zama mutu da tike ba za ka iya ba sai dai ka kyale fi tarar da kai kuma kana nan dan ka ce qala Allahu qala rasulullahi ba yadda zai su faɗa su yi rabbi su kawo labari da mafarki su ce kaza su ce kaza kana nan gobe sai ka maimaita ayar ka maimaita hadisi har yanzu ba wanda yake ce hadisi ayar nan da yake ya ce hadisin nan yadda ka fassara ba haka larabci yake sai dai su kawo waɗansu tatsuniyoyi to wannan sai da sabati za ka samu wani in ba ka da sabati biyu da aka razana ka to shike nan sai ka razanu to sai ka sallamar da da'awa ku sai da'awa ta wulakanta a sanadiyar ta samu rago na wanda ya rike ragoncin mai rubanta ita da'awa tana buƙatar mai rubanta zanto yana da sabati kuma yana da hakuri kuma koya yana da cikin ilimi koyaya kullum yana kara kokarin fadin ilimin sa ba lalle ne kullum ya san komai ba ya ishe ka alfahari a kidin dige kuskurenka a ce kai kuskure kaza rana kaza ga watan kaza rana kaza ga watan kaza har ka ji kwanakin ake bi a ce kuskuren baya da yawa ai mai kuskure da yawa duk inda ya zauna awa ɗaya sai an gaji da girgije amma a wata an gano kai kuskure kai kuskure ɗin kai biyar a wata ɗaya ai ba karamin ribar wallahi duk wanda a cikin wata ɗaya wajen karantarwa yana wa'azi yana karantarwa a ce kowane sati yana darasi 5-7 misali amma a ce a wannan watan an gano yayi kuskure uku yayi kuskure biyar kai yayi 10-20 ya ci riba ya nuna lalle yana ci gaba da karatu kuma zai ƙara himma dan ya rage wannan adadin kuskure ba dai zai iya rabuwa da kuskure gaba ɗaya ba tunda shi ba masumi bane ba sai dai kuma ya rage yawan wannan shine falalar da'awa وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
Ya fuskar magana gaban jama'a ana bukatar waye kware ta wannan hanyar. Kowane irin abu ana neman wanda ya dace da shi. Amma dai dukkanin su gaba daya ko fahimci cewa babu inda aka nada mutum akan wani abu kawai dan kasancewa sa jahili fitik. Baya tantance a nada shi ko a komandan yaki din. Sai in yana dabarun yaki wannan bangare ne na ilimi. Siyasa kuma sai in yana dabarun wannan bangare ne na ilimi. Addini sai yana da wannan bangare ne na ilimi a takaice da gaba ɗaya rayuwa abin da yake tuka ta shine ilimi daga lokacin da aka gina ta ba akan ilimi ba to dole mu samu tabarkaza a cikin dukkanin al'amuran a yau abin da yasa addini ya tutu a nan kasar abin da yake jagorancin sa ba ilimi ke jagorancin sa ba galibi sai kadan ne zaka samu tawaga ta jama'ar da ilimi ne ke jagorancin su kafin jahili za ka samu galibi ma abinda mutane suke kallo don su ce wani shine shugabanmu wanda muka yi wa mubaya'a waye fi kowa iya rashin kunya ba waye fi kowa haddan Qur'ani ko ya fi kowa sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya karanta tarihin jihadin annabi yakin farko na Badar yakin Uhud da aka yi yakin Ghazwatul Khandaq yakin Khaybar yakin ina ne ya karanta fikihun wannan yakin da yadda ya kamata a gudanar da mutane bai karanci komai daga wannan ba bai karanci komai na alqur'ani ba bai karanci komai na hadisi ba amma mutum ne mai jarintar magana ya tashi ya faɗa abin da yake so ayi takbira to yanzu nan sai mutane su yi maka mubaya'a in dai kana Najeriya ta arewa yanzu nan sai a maka mubaya'a kuma ka kawo farsocinka a ce sai kai to wannan ko ba shine ma'auni ba ma'aunin shine duk mutumin da zai tara mutane da sunan addini ya jagorance su ya kasance lalle a kowane fifiko tsakanin shi da mutanen tafsikar ilimin addini. Ku zo mu je jiwa suratu Ali Imran. Ubangiji ta'ala ce ma kana li basarin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. An yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa bai dace ba ga wani mutum wanda Ubangiji ta'ala ya bashi littafi da hukunci tare da annabta thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah sannan yazo ya ce da mutane ku zanto bayi a gare ni ni ku bautata min ku kyale Allah ba wanda yake da yancin fadin haka cikin annabawa ba wanda yake da yancin fadin haka cikin mala'iku ba wanda yake yancin fadin haka ballantana cikin salihan bayi bai dace ba ba yi da dama ba yi da yanci dan Allah ya bashi ilimi ko Allah ya bashi littafi ko Allah ya bashi annabta yazo ya ce da mutane kuno ibadan li min dunillah ba yi da dama da zai faɗa kowai menene zai faɗa walakin kunu rabbaniyina abinda yake da ikon faɗa shine zai ce da mutane kunu rabbaniyina ku dai ku kasance rabbaniyun to su wane ne ar-rabbaniyuna malamai na Allah kenan. To alamomin malaman Allah kuma sun san wahayin da Allah ya saukar. Da haka sai ce bima kuntum tu'allimunal kitaba. Za ku zanto rabbaniyun malaman Allah a sanadiyar abin da kuke koyarwa na littafin Allah. Wa bima kuntum tadrusun a sanadiyar abin da ku kanku kuke karantawa. Kaga su koyar kuma su karanta. Shi yasa duk malami rabbani baya jin cewa ga wata rana da zan zo na zo makurar ilimi. Yan sai dai in zauna in ci albarkacin makaranta. A kullun yana karatu kuma yana karantar da mutane. Kuma akwai bambanci tsakanin karantar da mutane da kuma yi wa mutane lakta. Yanzu lakta jarunta ce. Idan ka nemo ɗan siyasa sai ya tsaya nan awa uku. Idan ya ga dama ya sa mai kuka, in ya ga dama ya sa mai dariya. Amma ko lami kunnin lazina ka faru bai haddace ba. Ya ba mu labarin siyasar duniya, a yi rigima, a yi hayaniya, ya ɗan haɗo da larabci, rabi turanci, ya burge mu ji daɗi, mu yi annashawa. Amma bai ce komai ba. Dan bai ce mana Allah ya ce ba, bai ce mana manzon Allah ya ce ba. Wannan kwarewa ce ta fuskar siyasa. Akwai kuma malami wanda zai jagoranci mutane wanda za a ga canji a cikin ayyukansu, a cikin gaskiyarsu, a cikin mu'amalarsu daga lokacin tarihin haɗuwarsu da shi zuwa wata biyu ko wata uku ko shekara ɗaya bayan haɗuwarsu. Za ga ayyukansu sun canja. Wanda da bai iya tsayuwar sallah ba an ga yanzu ya iya. Wanda bai iya haɗa sahu ba an ga yanzu ya iya. Wanda da bai iya karanta wani abu na Alƙur'ani ba an ga yanzu ya haddace juzu amma. Ko ya haddace juzu'in tabara, ko ya haddace suratul baqara, ko ya haddace ali imran, abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyar ji sahabbai kenan akai. Wanda da bai karanta arba'un hadis ba a ga yanzu ya haddace arba'un hadis, ko ya iya karanta shi zai iya karanta ta. Wanda bai san riyadus salihin ba yanzu ya san shi. Wanda da idan ka tsayar da shi wata rana aka haifa annabi, wata rana ya hijira, wata rana ya je madina, a gidan wa ya sauka kafin a gina gidansa, me annabi ya fara yi a madina tsakanin masallaci da gidansa, da me yayi, kuma lokacin da za a je yaki kaza wa annabi ya halifantar a gida, da zai je yaki kaza fa wa ya halifantar a gida, duk ya baka tarihin waɗannan. To wannan yana kusan yana tare da malami rabbani kenan. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusu. Amma idan ka gamu da malami dan ta kife, to wannan sai dai siyasar duniya an yi kaza, sai dai labarai kuma nan ko BBC din kike zaka yara da su. Sai an zalunci musulmai auri kaza, an zalunci musulmai auri kaza, an zalunci musulmai auri kaza, to shikenan yanzu me ya kamata ayi kaza, ayi hayaniya. To saura me ka karanta daga shekara 2 zuwa 3 zuwa 4 zuwa 5 da aka yi ta yawo da kai ana zanga-zanga da kai, sai ka kasa kana me ka karanta? Da can kafin ka shiga cikin wannan gwagwarmayar baka haddace shi zo amma ba, yanzu bayan ka shiga kuma baka haddace ba. Da can kafin ka shiga cikin gwagwarmayar baka karanta arba wani hadisi ba, yanzu gwagwarmayar da ka shiga aka yi muzahara da kai aka kare ko ba ta sa kuma ka haddace shi zo wato arba wani hadisi ba. Da can baka san tarihin annabi ba a yakin Badar da yi, a yakin Uhudu, a kuma yakin Khandak, dabarun yakin da annabi ya amfani da su a gazotar Khandak. Jarumtar da sahabbai suka nuna a wurin, da ko jarraba su da Ubangiji ya yi a wajen, duk baka san wannan ba. Yaya aka bude yakin Kadisiya da aka yi wajen bude Farisa, karye kashin bayan daular Farisawa masu bautar wuta a lokacin wani halifa ne? Su waye sai kai dauki? Tafiyar kwana nawa aka yi daga Madina zuwa can? Yakin kwana nawa ya dauka? Su waye fitattun sahabban da suka yi shahada a wajen? Wane ne komandan yakin? Duk baka san wannan ba, amma kuma zaka ji hadi kuwa. Kuma duk baka san wannan ba. Yaya aka bude daular Rumawa? A lokacin wani halifa aka fara kai hari, a lokacin wani halifa ne kuma aka ci nasarar yaƙe-yaƙe nawa aka yi? Su waye fitattun sahabban da suka yi shahada a can gurin? Duk baka san wannan ba. Ghazwatul Yamama, yaƙin da aka yi tsakanin al'ummar musulmi da Musailamatul Kazzab, a lokacin wani halifa ne? Ya aka yi yaƙin? Yaya ta faru? Yaya ta ƙare? Duk mutum bai san wannan ba. To dan Allah ya zaka kai jihadi. Kai baka karanta tarihin jihadi ba, to kuma kai ya kai jihadi ka ce me? Duk wanda zai shiga siyasa ya yi siyasa kenan. Duk wanda zai shiga kasuwanci kuma ya karanci wani abu na kasuwanci. Duk wanda zai gyara mota sai da ya tsaya a gareji shekara biyu ana aikin shi sayan bulogi. Je ka sayo bakin mai, je ka sayo kaza, a hana shi kudin abinci, a yi masa dukkan cin zalin da za a yi masa dai. Haka ya jure shekara biyu uku, shi ma wata rana ya zo ya iya kukuncewa. Saboda ya tsaya ya koyi abu, sai ya iya. Ba kawai rana ɗaya ya ce kai ana samun kuɗi a gyaran mota, kawai sai ya buɗe gareji. ya ce ga doctor din Peugeot, ko ga doctor na masu Honda, duk wani mai Honda ya kawo ta nan gurin. A zo a kawo a ce ka dace ka fara gyara daga nan. Sai ka san a duniyar ka ba za a yi wannan ba. Sai ka koya, to haka wasu jihadi ne za ka koya ba. To amma ita kalmar jihadi wani abu ne mai dan karan dadi, musamman a wajen samari masu jini a cika, wanda ba nauyin komai a kansa. Bai san abinci a yi ne sau uku ba don a gidansu ke ci. Illa ya kai ya yi zanga-zanga, ya ji yunwa, kuma ya dawo ya zo shanye kukon da aka dama a kannansa. Ba abin da ya masa zafi ba shi ya nemo ba. Ya yi zanga-zanga, ya ji yunwa, ya dawo mahaifiyarsa ta dafa wake da shinkafa da na kannansa, ya cinye rabi ya fita. A yi magana zazzare ido da bakin rawani, jihadi yake. Ba abin da ya masa zafi. Ya za a yi jihadi ko ba haka ba. To haka galibi samari. Shi ko kashin bayan tafiyar jihadi farko dai dogaro da kai, kafin kowane irin abu dogaro da kai. Shi yasa farko sai aka yi imani, na biyu sai aka yi hijira. Abin da yasa aka sanya hijira kafin jihadi, kuma aka sanya imani kafin hijira, imani shi ne injin da zai tuka ka zuwa ga yin hijira. Ka ji cewa ka yarda ka lamunce ka bar dukkan abin da ka saba na ci ko na sha ko na wurin kwanciya, saboda wannan abin da ka dace a cikin zuciyarka da kai da raba kai. Kai da duk abin da kake so a raba ka da shi, amma ban da wannan abin da Allah ya saka da shi da imani. Yayin da kai hijira, wannan sai ya qualifying ɗin ka cewa ashe za ka iya jihadi. Yau mutumin da ya jure wa yunwa, ya jure wa kishirwa, ya jure wa bakunci, ya zo kuma aka jarrabe shi da masasara, sahabbai suna tahowa daga Makka, sun baro kasuwancinsu, sun bar ƴaƴansu, sun bar danginsu, sun baro hannun jarinsu, suka zo Madina. Babban attajiri kuma yana kwana a masallaci. Mus'ab ibn Umair duk garin Makka ba mai gata irinsa cikin samari. Samari alfahari suke cewa wai Mus'ab ibn Umair ya zo dandalinsu za a yi fira da shi. Amma lokacin da ya mutu a yakin Uhud yaya aka yi, babu abin da za a yi masa da kafa. Wani dan mayafi ne a jikinsa, idan an ja ya rufe kai, kafafunsa su fito. Idan an ja ya rufe kafafu, kai ya fito. Annabi ce ku ja ya rufe kan, inda kafafunsa ke kuma ku sa ganye ku rufe shi haka. Tafiyar ku da wancan kaga zai iya yin jihadi ke. Kai ko ba karbi da ko ɗaya daga cikin abin da kake so ba. To ya za ka iya jihadi ke. Da haka sai aka yi imani, sai aka yi hijira, sannan sai mai biyo baya, sai jihadi ya biyo baya. Imani, hijira, jihadi, haka suke tafiya. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Haka Allah ya jiranta su cikin suratul Baqara. Sai ka zo ka tsallake imani baka da shi, ka tsallake hijira baka santa ba, baka taba yin ta ba, sai ka jira kan jihadi. Da haka kawai saboda jahilcin mu, saboda rashin karatun mu, sai muka fahimci shi jihadin ma shine ka kwanta za a yan uwanka musulmai. Sai muka fahimci jihadi a mahangar jihadi a wurin yan shi'a. Ka san tunda shi'a take a duniyar ta, tunda aka kafa shi'a zuwa yau, babu inda shi'a ta yi gwamnati kuma ta zauna a gargashin waɗansu gwamnatocin. Sai tana gwamnati ta yi fitina, a gargashin waɗansu gwamnatocin ta yi fitina tun da can zuwa yau, amma babu inda shi'a ta tsaftun turtu da kafare sai dai da musulmi. Ka karanta tarihin shi'a gaba ɗaya, ɗauko shi'ar Khomeini ta yau, tun daga lokacin da aka kafa gwamnatin juyin juya hali ta Iran, ake zagin Amerika, ake zagin Isra'ila, amma a jarida ko harsashi ɗaya ba a harba an kashe sojojin Amerika ba a tarihin kafar Iran. Ko harsashi ɗaya ba a harba an kashe sojojin Isra'ila ba a tarihin kafar Iran. Amma kullum za a zagi Amerika, za a la'anci abin nan. Kuma sai ka je birnin New York, sai ka inda ofisoshin jakadanci na kasashe daban-daban yake, akwai kuma na Iran kuma a can. Kuma in ka zo Tehran kuma akwai ofisin jakadan Amerika kuma a Tehran. Amma kuma Amerika la'anan ya ce. La'anan ya ce. In ka je kuma London kuma akwai ofisin jakadancin Iran a can. In ka zo Tehran kuma akwai ofisin jakadancin London kuma a nan. A Ingila kuma a can. In ka je Faransa haka. In ka je Rasha haka. To ina jihadi. Ina jihadi yake asalin. Tun da aka kafa Iran a faɗa maka ya so nawa ne Iran ta taɓa fuskantar wata ƙasa ta kafa rufe yake. Amma kai a dayari ɗinka kana da cewa Iran kuma ta fuskanci ƙasar musulmai kuma ta yake su. Ita ce ina? Iraki. Iraki ɗin nan a nan Basra take, Iraki ɗin nan a nan Kufa take, wurare manya-manya da aka yi gawartattun malamai, wurare masu tarihi a musulunci. Asalan Bagdad ma an ɗauke capital ɗin musulunci daga Madina, an taɓa kawowa Bagdad an ajiye. Har zuwa ƙarni na biyar a nan gurin capital din musulunci yake gaba ɗaya na duniya, kuma ya ranta yake su. Ina jihadi na musulunci anan? Har kullum abin da Iran take cewa ya kamata a kwace Makka da Madina daga hannun Saudiya, amma ba ta tunanin a kwace Masjid al-Aqsa daga hannun Yahudu. Masallacin da aka yi Isra'i da Annabi yana hannun Yahudu har gobe, ba ta tunanin a ji a kwato shi, amma tana tunanin ya za su yi masa ɗauko gawar Annabi daga Madina sama yadda ita Iran. Kawai dan an mayar da mu ba makaranta, yayin da mutane suka zanto jahilai, ba sa karanta addini, ba sa karanta rayuwa, ba sa koda siyasar duniya ba su sani ba, sai a banzantar da su, a wawantar da su, sai su zama ɗansu irin gidadawa kawai. Zanto bitan wurin, kawai sai mutane a zo a sayar da tunaninsu, a sayar da kwatansu, wani kawai yana daga waje, yana kamar da remote control a hannunsa, yana saitan kwakwalen ku yadda ya ga dama, idan ya ga dama Allah baku, da Allah karbe, Allah, kawai mutane suka zama haka. Ana Allah baku, Allah karbe da kwakwalen mutane. Idan aka ce a fito muzahara, sai a fito. Idan aka ce ga irin takun da za ku yi a muzaharan, sai ku yi. To kuma ana cin da bidiyo kasa. Kuma can kuma waɗansu manyan ƴan boko daga ƙasa, Dr. Wane a jami'ar Bayero, da kuma Wane mai bai shugaban ƙasa shawara, da kuma Wane mai kaza, da Wane a gari kaza, su kuma waɗannan su ne suke tsara wannan abin da karkashin ƙasa. Ku kuma samari ku yi zanga-zangar, kuma su ɗauko cameraman mai bidiyo kasa ya yi recording gaba ɗaya, kuma su ɗauka su kai Iran kai tsaye ko ta hanyar ofishin jikadanci, su ce ga kungilar da muka yi, a ba su dalolin su ɗore, ko kuma kun ji yunwa, kun ji kishirwa, Allah ya baku a can, haka za su ce muku. Su sun karɓi nasu a nan gurin, ku kuma ba karɓa a can. Akwai ƴan boko daga ƙasa, da Dr. Wane, da Wane, da Wane, wanda ya taɓa riƙe sakataren gwamnati a jiha kaza da kaza, wallahi suna nan a ƙasa suke tsara wannan tsiyar. Samari kuma ba su san abin da suke ba, galibi suna san Allah, suna san manzansa, amma an jahiltar da su. Jahilci shi ne matsalar su. Kuma kafin a jahiltar da su, sai kuma da aka kawo musu wata abu shi ne ta yadda karsa yadda su yi ilimi. Na farko dai tukuna aka sa su zanto abokan adawa na malamai. Duk wani malami wanda zai ce muku Allah ya ce, Annabi ya ce, sai ce muku dagudu ne. Amma duk wanda zai karanta jarida ko mujalla sai a ce malam. Malam. Haka kawai za a malantar da mutum da rana tsaka. Shi ne da aka haife shi, ba a haife shi malami ba, tunda Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. A tarihinsa kuma ya yi primary ta boko, ya yi secondary ta boko, ya je ya fara jami'a, kuma bai karasa ba digiri ɗinsa kuma aka kore shi. Amma babu tarihin ya yi makaranta allo, babu tarihin ya yi HIS, babu tarihin ya karanta ahlari, ijmawi, iziya, ba zai iya karanta maka ba sura ɗaya ta Alƙur'ani gyararra. Fatiha inda zai mata karatu ka ce za ka bi diddiginsa karatu mai tajwidi sai ka kama shi. To balantana ka zo ka ce kana bukatan izu ɗaya, izu biyu. Za a yi jihadi, ya kamata a ce ya karance suratul anfal, tunda yakin tana magana akan labarin yakin Badar ne. Ya kamata a ce ya karance suratul tauba, saboda ita ce suran ma da ta sauka da maganar jihadi tsantsa. Ya kamata ya karance suratul Muhammad, dai in zai tafi jihadi cikin tawagarsa akwai munafikai, ya za a iya gane su. Suratul Muhammad kuma ta tona musu asiri, ta bayyana su. Ya kamata ya karanta suratul munafiqun dan ta kara fallasa masa munafikai. Ya kamata ya karanta wato ainihin suratul a'raf dan ya ga gurmai yadda annaba suka yi, dan ya dauki salo irin nasu. Fa tashabbahu in lam takunu mislahum, in tashabbaha bil kiram falahu, ba zai zama su ba amma ya zai dan kwatanta. Ya kamata ya karanta suratul hud, ya ga dauki ba dadi na annabawa da mutanansa. Ya karanta suratul shu'ara, ya ga dauki ba dadi na annabawa da mutanansu. Ya kamata ya karanta suratul baqara, akwai jihadi a cikinta. Suratul al-imran akwai jihadi a cikinta. Amma yanzu idan ka zo ka ce masa zano mun sura bakwai din farko, kawai sura bakwai din farko, wace ce ta farko zuwa ta bakwai, ba tare da inda inda ba zai iya kaiwa ba, wai karanta maka ko ce ba. Amma kuma sunan shi malam, tunda mu malanta a kasar mu abinda ake bukata kai rawani da tatan kandirin ka da menene da altajubba baka, kenan ka zama malam. Da fasar ka shi ke nufi a mun ne ai mala, ko sunan ka ba a fada. Idan an jima can kuma za ta radiyallahu anhu kenan fa. Tsiyar da yake kenan a nan kasar. Haka dade haka dade sai waɗansu kawai su ce radiyallahu anhu. Haka dade haka dade sai waɗansu ce ai shi kansa wannan hoton naka yana maganin ciwo kai duka shi kenan shi ga shirka. Galibi wallahi tsiyar da yake kasar. Dan waɗansu da haka suka fara hotunan malame malam wani ai ba ka ai fasar shi alika ai menene. Sai aka zo ana lika fasa a cikin gida sai a ce wai idan an lika ma gidan ba zai faɗo ba, kaga an shi ka shirka kenan. alika cikin mota ce mota ba za ta kone ba, ai kaza wani ma zo ce duk wanda ya gani zai shiga aljanna, ai ta tsaya. Kaga shi wannan din da aka ce mala aka malanta da shi, aka wata rana saka sai zo ce wai duk wanda ya san annabi in ya gan shi ya san shi annabi, wai yayi kama da annabi, wai haka masa ta halitta. Kaga nan gurin ya zagi annabi bai sani ba, ya yarda in mutum ya yarda da wannan kuma ya tafi can gurin, saboda dai annabi farin balarabe ne, shi ko bakin fata wulik ya muna na annabi. Annabi ba tsagi a fuskarsa ko daya, shi ko da zube dama da hagu, kuma yace annabi ba wai sun yi kama da annabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam riba'atan, shi ba dogo ba, shi gaji ba gajere ba, shi ko wancan gajere, kuma a ce wai sun yi kama da annabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi aka yi masa na ayoyin alqur'ani, mala'ika jibril shine amin alwahyi da yake zuwa wajensa. Wannan ko abinda aka wa annabin wahayi, in ka kasa shi kashi goma ba shine izu goma ba, bai hada sai ɗaya ba, a izu shine kai da kai aka dauki, wato izu shine kenan, wato bai hada sai izu shine ba cikin alqur'ani. Wa ma haka dan tsiya wasi a ce wai ayyai kama da annabi, wai duk wanda ya ga annabi ya gaishe wasi ni kama da annabi kawai dan tsiya. To duk wannan me kawo wannan jahilci kawo wannan kalma ta karshe da zan faɗa mana bayan nan, nuna mana illar jahilci da fallan ilimi. Ya kamata mu san cewa ilimi kuma na shafar da tarbiyya, har kowane lokaci ilimi ana shafar da tarbiyya, haka annabi ya tarbiyyanci mutane, ga ilimi ga tarbiyya a taron su da juna. Shi yasa masana da idan sun ce tarbiyya suna nufin ilimi, akwai lokacin da za su faɗi ilimi kuma suna faɗi nufin tarbiyya, daga baya ne aka rarrabe su da juna, ya kasance kamar ilimi an bar shi daban kuma tarbiyya daban. Amma ka'ida ilimi da tarbiyya dan juma ne da dan jumai, haka suke tare da juna, ba abin da ke raba su. Idan an ce tarbiyya kuma shine cikin abin da mutum ya karanta na ilimi, ko aka karantar da shi na ilimi, ya rinka ganin kimar abin sama da komai, dan haka yana kokarin aiwatar da abin a aikace. Dole malamai su sha wahala yanzu wajen kokarin hada kan tarbiyya da ilimi cewa abu ɗaya ne, tunda an riga an raba su a da, saboda wani dalili ko na saukin karantarwa, amma saboda wani dalili na makircin da Turawa suka so su cikar suka bambance tsakanin ilimi da tarbiyya daga baya kenan. Amma a da can malamai da suka warware da juna, wannan ta fuskar islahat ne kawai nasu. Amma daga karshe Turawa sun ribanci wannan kwarai wajen bambance ilimi da tarbiyya. Amma mu a musulunci tare suke da juna, ilimi tarbiyya tare suke da juna. Ba a gama saukar da alqur'ani ba, a kaɗan za a saukar da shi ɗin, kuma sai a sa mutane su yi aiki da shi kafin a sake ɗora wani. Kaga ilimi tarbiyya kenan. Kuma annabi dan nuna mutane tarbiyya a aikace, baya kyale kowane irin abu ya wuce ba tare da ya faɗakar ba. In an yi abin da ba daidai ba, ya nuna. In ya kama ya yi fushi, ya nuna fushinsa. In ya kama kuma ya bi abin da taushi-taushi, kuma dai koya sai an gyara kafin a wuce. To dole a bi ilimi da tarbiyya tare da juna, ma'ana ilimi tare da aiwatar da shi a aikace. A irin wannan da in mun yi haka, sai mu zanto masu gaskiya a cikin maganganunmu da ayyukanmu. Sai mu zanto masu adalci ta yadda ba za mu zanto azzalumi ba. Sai mu zanto masu daidai ta yadda ba za mu zanto masu algushi ɗin juna ba. Idan har muka gyaru, to babu wani azzalumin da zai zo ya haka mu kuma ya salwa. Amma yanzu abin da yasa azzalumai suke dan maramu, su ci mutuncin mu irin yadda suke so, su ci mutuncin addinin mu, mu da kasa mu ma mun riga mun zama irin su. Allah kuma ya riga ya faɗa cikin suratul an'am, wa kazalika nuwalli ba'dha zalimina ba'dan bima kanu yaktubun. Dama haka ne, sai mu dauki azzalumai sai mu dora akan azzalumai yan uwansu saboda tsiyar da suke so na kasa, sai a dora musu kuma azzalumai yan uwansu. To saboda haka da zaran malamai sun bayar da hankalinsu wajen ilimi da tarbiyya, kuma jama'a sun ba da haɗin kai wajen koyon ilimi da tarbiyya, kowa ya da ilimi shi ne kan gama saboda komai, da tarbiyya a haɗe ana aiki, to bi'iznillah ta'ala gyara zai iya faruwa. Kar mu taɓa tsammanin cewa za mu iya kawo gyara bayan an riga an daɗe ana wannan farda, mu kawo gyara cikin kwana, cikin shekara ɗaya, shekara biyu, shekara biyar, ba za ka iya kawo gyara a wannan ƙasar ba. Sai dai kana da daman ka fara daga yanzu. Isra'ila kafin su kafa ƙasarsu, mafarkin kafuwar ƙasar ya faro tun kafin suka faɗi shekaru 50, da suka yi shekaru 40 da kaza suka cimma burinsu, kafin shekara 50 ta kare sun kafa daula. Fulanin din shekara 50 aka yi, aka sun suna cikin shekaru 40 da wani abu. To a yau musulmi ba mu da fulanin din mako ɗaya. Mako ɗaya, sati ɗaya ba mu da fulanin din shekaru. To da muke so mu cimma ta fuskar siyasa, da muke so mu cimma ta fuskar yiwu haka, daga baya kuma ya zo ya kwanta. To kaga mai tsari ma ya ɗauki shekara 40 yana yi kafin ya cimma nasara, ballanta na kai mara tsari ya za ka kasan sa cikin shekaru 40. Hanyar dai zanga-zanga, hanyar rigima, wannan ba ita ce hanyar cin nasara ba. domin yadda za a yi tafi nasara. Yawan sojojinka ko yawan mabiyanka ba shi zai sa ka ci nasara ba, sai in mabiyan nan suna da tsari.
Amma yanzu ka haɗa mabiya a ce yanzu kowane malami daga cikin malaman da ake ganin shahararru ne za ka samu wani na da mabiya misali 100,000, wani na da mabiya